إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم دا سادوا أولا ينبتشينا رانر أصبر ودا شين ينبتشن شاهدو gawatan Rabi'ul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda kuma ya dace da lissafin 31 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2020 a wannan masallaci na makarantar Mu'assasatul Qur'anul Karim wanda kenan kurmin mashi a birnin Kaduna tare da ƴan uwa iyaye mata mun gabatar da wata tattaunawa karkashin matashiyar kishi kumallan mata a kafin na kai ga yin maganganun ina so na dan yi wani tsokaci akan maganganun da dan uwa mai gabatarwa yayin da yake recorder ba ta dauka ba amma na san kun ji na farko sunan da yake ta fadi ba haka sunana yake ba ba mallan Sagiru sunana ba sunana Kabiru Abubakar an fice mini Asgar ina jin Asgar ne ta jashi amma sunana Kabiru Abubakar ne kuma iya kashi kenan banda wani tarihi da wani bayani da ya tayi duk wannan ƙari ne daga wajen shi Allah ya gafarta mai Allah ya yafe mai kamar yadda ya faɗa ni mutumin Zaria ne ko kuma mazaunin Zaria kuma ni ma'aikaci ne a jami'ar Ahmadu Bello sannan kuma ni ɗalibi ne a makarantar Margayi Malam Awwal Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan matashiya dake magana akan wato kishi kumallan mata ina so in fara mana magana da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda aka ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yana cewa la ahada aghyaru min Allah falidhalika harrama alfawahisha ما ظهر منها وما بطن ولا احد احب اليه المدحة من الله فلذلك مدح نفسه النبي صلى الله عليه وسلم yace babu wanda yake Allah kishi saboda kishin da Allah yake da shi shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ranta alfasha babayyaniya da boyayya da wanda yake akan ido da wanda yake sai an buya duka Allah ya haramta su saboda Allah yana kishin dokokin da ya daura wa mutane kada a kariya su sannan kuma manzo Allah sai sai yake cewa babu wanda yake Allah san a yabe shi dan haka ne ma Allah da kanshi ya yabi kansa yake yaban kanshi a cikin alqur'ani mai girma wannan hadisi ya Imam al-Bukhari da Muslim da Nasa'i sun fitar da shi daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ibn Mas'ud sannan akwai riwaya ta Aisha radiyallahu anha a cikin Bukhari da Muslim wacce ta zo a cikin kissar hadisin kisfewar rana kamar yadda kuma al-Imam al-Bukhari da Muslim har ila yau suka ruwaito a musnadi na al-Mughira ibn Shu'ba wanda ya bada labarin Sa'd dan Ubada wani babban mutum cikin Ansar wanda yake mamaki cewa wai a ce yanzu idan mutum ya kama matar shi da kwanto wai sai ya tsaya yana neman shaidu yace wallahi shi ba zai iya jira neman shi duba sai sa takobi ne kawai ya kashe shi duk abin da za yi sai dai ai ya shine annabi yake ce mishi to dai Allah ba haka yace ai ba daga baya ya gane ilalle ya zafafa sosai sannan akwai riwaya ta Asma'u a cikin Bukhari din da kuma riwaya Abu Huraira duka waɗannan riwayoyi ne da suka bi da ma'ana ta irin wannan hadisi na cewa babu wanda ya kai Allah kishi daka kishi yana da asali to menene kishi kenan kishi asalin lafazin al-ghaira da larabci suke da larabawa suke fadi al-ghaira an akuro wannan kalma ne daga taghayyurul qalb, canzawar da zuciyarki za ta yi, da kuma haijanul ghadab, da fushi wanda zai taso a yaushe, a lokacin da kika yi tsammanin ko kika ga wani abu wanda yake nuna miki kaman cewa wani na tarayya da ke, ko wata na tarayya da ke a wajen mijinki, mijinki yana son wata ko yana kaunar wata, sawa'un watan nan matar shi ce irin ki, ko wata mai niyyar ta aure shi ne, ko wani lokaci ma har mahaifiyar shi, ko kanwar shi, ko diyarsa, ko abokiyar aikin sa, ko abokiyar wasa, cousin kenan ko makamantan su, duk sanda irin wannan ya taso a tabi'ance, to zaki ga kin ji tashin wannan fushi da canzawa a zuciyarki, shine al-ghaira. Da Hausa dai na san abinda ake nufi da kishi din mun san shi. Wannan kuma kamar yadda Nawawi yake faɗa, yace wa aktharu ma yakunu bainal zawjayn, mafi yawa tsakanin ma'aurata guda biyu, miji da mata, an fi samun tashin wannan kishin da bayyanarsa. Wannan ta bangaren ƴan adam kenan. Ta bangaren Allah subhanahu wata'ala da aka ce Allah ya fi kowa kishi, shine kishin Allah shine Allah baya so bawa ya aikata abinda Allah ya haramta. A lokacin da bawa yake aikata wani abu da Allah ya haramta, to bawa yana motsa kishin Allah subhanahu wata'ala, yana jan fada da Allah, yana yi wa Allah rashin arziki, rashin sanin ya kamata. Ita wannan dabi'a ta kishi dabi'a ce wacce take fitriya, wato haka Allah ya halicci dan adam, musamman iyayenmu mata, haka Allah ya halicce ku da wannan dabi'a, ba wai daga baya ne dan adam yake samun wannan ba. Da haka zaki ga hatta yara kanana, ɗan kanana yayi da kannai da abokan tarayya ko a ajin makaranta, zaki tara sa da dabi'ar kishi a tsakankanin su. Duk sanda aka ga malama ko anti ko baba ko wani ya fi nuna son wata a cikin ƴan yaran, sauran za su dinga jin damuwa, za kuma su nuna ba su yadda ba, za kuma su nuna cewa ba musu adalci ba, saboda dabi'a ce a tare da ƴan adam, musamman mata. Ina fata muna ganewa. To don haka, amma kuma ita wannan dabi'a tana da tafawut, wata tana da shi da yawa, wata tana da shi daidai wa daida, wata kuma tana da karancin haka. Na san za ku yarda da ni na faɗi wannan magana. Akwai wacce idan aka ce mijinta zai yi aure, misali, wanda galibi shi ke taso da kishin, ko abinda za ta yi sai an yi Allah wadare da shi, za a ce wance ba ta da hankali. Wata kuma idan irin hakan ya faru har sai an ninga cewa wace ta sa abin take yi kuwa, kamar ba ita za a yi ma kishiya ba ta zake, to Allah ku yi shiru. Wata za ki ga ta zake, wata kuma za a ga ta gaza, wata kuma za ki ga ta yi abin daidai abin da ake tsammani daga mace kamata, ta nuna damuwarta, daga baya kuma ta nuna danganta ta koma ga Allah. A koda kuma za ta yi abin da har sai an ji labarinta a jakan magori, wata ta yi kisa, wata ta je abin nan ta yi wani a ta'annati, ko ta yi abin da za a ji labarinta a dangi, ha'aita Allah wadarai. Duk ba haka yana faruwa ba? Na san kowa anan tana da irin wani labari kwatankwacin haka za ta yi bayarwa. Kun ga kenan, ashe wannan ɗabi'a tana da zarceceniya. Kamar yadda misali, idan aka zo aka raba mana abinci anan, adadin da kowa zai ci zai bambanta da na ɗayan, saboda gwargwadon yunwar da mutum yake ji, ko gwargwadon girman uwa hanjinsa, ko gwargwadon irin sakewarsa ko kunyarsa, ko gwargwadon irin sha'awarsa da wannan abincin. Waɗannan factors ɗin za su iya tasiri akan ya ci abincin da yawa ko kaɗan ko makamancinsa. To haka irin wannan ɗabi'a take. Don haka sai an kiyaye kada a ji ana yin abin da za a zo daga baya ana yin da na sani, ana yin Allah wadare, ko kuma a zo ana shari'a ko a je a kulle ki a gidan yari, al'amari kuma ya lalace gaba gida, Allah shi kyauta. Don haka asalin abin da ke taso da shi kishi ɗin shine wannan tunanin cewa akwai wata wacce take da tarayya a zuciyar abin ƙauna, miji ko uba ko saurayi ko makamancin haka. To wannan ɗabi'a muna so mu establish, muna so mu tabbatar da a ilmanci cewa ɗabi'a ce da babu wata ƴa mace wadda saboda iliminta ko darajarta ko asalinta ko matsayinta a gun mai gidanta duk wannan bai hana ƴa mace ta kishi koda ta tabbatar ita ce ƴar mowa a gun mijin koda babban malama ce tana karantawa islamiya koda tsohuwar ƴan musabaka ce koda wata director ce a wata ma'aikata ko tana da ƴaƴa wanda ta ma aurar da su tana da surukai tana da jikoki kun ga kamata ce ta zama babba ta san girman kanta ta kame kanta ko to duk wannan baya hanawa a cikin nassoshi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun tarihi wanda zamu ishara zuwa ga wasu su akwai dalilai dake gwada haka kwarai da gaske alal misali idan muka kalli abin da ya faru tsakanin as-sayyidatu sarra da hajaru mataye guda biyu na annabin Allah khalilur rahman ibrahim alaihi salam ita dai saratu ita ce uwar gida kuma tana kaunar mijinta kuma wannan miji sun dade da shi ba su sama haihuwa ba sai ta bashi kyautar kuyangata hajar kenan da ta bashi kyautar wannan kuyanga Allah kuma cikin hikimarsa da iyawarsa da ya sa daka da wannan kuyanga sai ta dauki ciki kafin uwar gida ta dauki ciki da ɗansa Isma'ilu kenan wanda aka yi ta samun matsaloli da rigingimu a gidan wanda dole haka sai da ya tirsa samu shi ya dauke wannan mata wannan kuyanga mai ciki ya bar da ita garin gabaki daya ya dauke ta daga kasar Falastinu ya kawo ta garin Makka kuma a lokacin garin Makka dajin Allah ne sahara babu kowa inni askantu min zuriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram yace ya Allah na aje iyalaina a wani fage wanda babu tsuro a dakin ka mai alfarma anan yazo ya ajiye ta wanda wannan sanadiyar shi aka samu ruwan zanzan sanadiyar shi aka samu zaman mutane a wannan waje sanadiyar shi aka samu zaman annabi Isma'ila a kasar Makka kun ga dinda ya kawo wannan shine tsabaragin kishi da ita waccan tayi wanda a sanadiyar aka sai da aka raba musu bai raba gida ko raba katanga ba sai da aka raba gari gabaki daya to kuma ku duba darajar wannan mata Sarra ba karaman mace bace haka labarin ya tabbata a cikin sira ta wannan annabin Allah wanda ake cewa Khalilur Rahman Ibrahim alayhi salam al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziya ya kawo wannan labari a takeice kwarai a cikin littafin Shizadul Ma'ad haka Ibn Kathir a cikin littafin sa al-Bidayatu wan Nihaya to idan muka kalli kuma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dama shine abun koyin mu shine madubin dubawar mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi falalar ya tara mata da yawa saboda darajar sa da daukakar sa da tausayin sa ga ƴaƴa mata a sanadiyar haka yayin auren su wasun su ma tsofaffi ne dan ya ba su matsuguni ya ba su karama ya ba su kariya sai zama wannan gida an samu rigingimu sosai game da kishi wanda zamu yi bayani akan wasun su dan su zama mana abin darasi da daukar izina Aisha radiyallahu anha wanda ita ce kadai matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura a matsayin budurwa wanda kuma an tambaye shi aka ce wa ka fi so cikin mutane yace Aisha kin ga tana da matsayi a gun mijinta yace ita yafi so amma kuma duk da haka tana da zafin kishi ba ta gani ta kyale ana yin rikici da ita sosai akan kishi Aisha radiyallahu anha da kanta ke cewa wata rana akwai Hala bintu Khuwailid kanwar Khadijah radiyallahu anha mata wani mutum mai suna Ar-Rabi' bin Abdul Uzza bayar suwar Khadija manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ya ji an kwada sallama sai ji muryar ta yi mishi kama da muryar uwar gidansa marigayiya Khadija sai tashi yana rawa jiki yana cewa innaha hala yace wallahi hala ce kanwar matata ya tashi daga ɗakin Aisha ya fita yana rawa jiki ya tarwo wannan kanwar matata shi tana tuna mishi muryar uwar gidansa kenan wanda ai dabi'a ne wannan ko ka ji muryar wani wanda ya kama da muryar wanda ka sani dole za ka yi reacting to balla kuma a ce misali kanwar mijinki ne ko kaninsa ko aminiyar mahaifiyarki ko kanwata a ce mahaifiyarki ta rusu idan kanwata ta zo ziyara gare ki da zaran kin ga kamannin ko kika ji muryar zaki tuno mahaifiyarki haka ne ko to wannan tunawar da yayi da ya ambata nan take sai Aisha sai ranta ya baci sai take cewa da shi wai kai ma tadhkuru min ajuzin min ajaib quraish hamra ash-shadaqaini halakat fi ad-dahr kad abdalaka Allahu khairan minha tace wai kai don Allah sai na ka na tuna wata tsohuwa wadda ta riga ta mutu zamanin ta ya wuce wata tsohuwa mai jajayen abin nan dafashi wato ta tsufa habba ta da hakura kinan ta yaka ba za a ga farin hakuri ba sai dai a ga dan dafashin kawai tace shine hamra ash-shadaqaini kad abdalaka Allahu khairan minha wadda Allah kuma ya canza maka wadda ta fita ta ga manzo Allah wannan magana cikin zafin kishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata Allah bai canza mun da ta fita ba da kanta tace sai da annabi yayi wata daya kullun sai ya tuna mata wannan magana yace Allah bai canza mun da ta fi Khadija ba ta haifa mun yara kuma ku haifa mun yaya ba sai da tayi na dama bata fadi wannan magana ba to da kanta kuma take cewa ma ghirtu ala imra'atin min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadija ban taba yin kishi da wata mata cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin yanda nayi kishi da Khadija radhiyallahu anha tare da cewa sai da Khadija ta rasu sannan aka aure ta hasali ma sai bayan rasuwan Khadija da wata da shekara uku sannan Aisha ta tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ki duba fa takhayyali imagine irin wannan zafin kishi matan ta riga ta mutu ta koma ga Allah sai kuma kin zo irin yanda kuke cewa kin aure mata miji ko babu kuke cewa ba kin aure mata miji kuma duk da haka baki bata ta kwanta a kabarinta cikin salama ba tsakani da Allah take irin wannan takwakiya tana irin wannan zantutuka Allah ya kara mata yadda wadannan hadisi dukkanin suna cikin littafin Sahih Bukhari da Muslim to haka nan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ɗakin ta ranan yana kwana a ɗakin ta ta bada labari da kanta tace da ya shigo sai ya dauka ko nayi bacci ne sai naji ya tashi sadab sadab ya tashi cikin wato sanda ya bude kofa ya dauki kayan shi ya saki sakawa ya bude kofa cikin sanda ya fita ki kaddara in kece ke ma yanzu ki san cewa kina da kishiyoyi kuma a cikin sa akwai wanda su ma sun iya nasu kishisina akwai ko da ranan kwanan ki ne za ta dafa wani farfesu ta aje mai gidan ko ta aje mishi zuma ko kuma ce wata kwalliya wadda ta tashi go falon in ya ganta sai hankalin shi ya koma kanta kina da irin wannan kishiyoyin da suka yi kishisina kuma a ce mai gida har ya shigo har ya kwanta sai ko kiji ya tashi tsam ya sa kayan shi kuma ya fita cikin abin nan sanda dole ba za ki mishi kyakkyawan zato ba ko tace ina ganin haka sai ko ni man tashi na sa kayana sai na bi shi yana fita tana bin shi yana tana bin inuwarsa shi kuma Allah ne ya umarce shi tafi baqi'a malaika Jibril ya ga mishi Allah ya ce ka je baqi'a makabartan Madina din nan ta kusa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka je ka yi ma mu'mine da suke kwance a wajen addu'a da aka yi fita je ta musu addu'a da ta ga ya juyo kafin ya dawo sai ta ruga da gudu ta koma gida da aka da ya shigo sai same ta tana haki tana gasping for air saboda gudu da ta yi sai ya ce mata me ya faru sai ta ce ba komai yace ko ki gaya mun ko kuma Allah zai wahayi ya gaya mun to shikenan sai ta ga bata da mafita ta ce ai da ka fita ne sai na dauka ko za ka je ɗakin wata ne shine na bika sai na ga ashe ba nan ka je ba sai ya ce shedanin ki ya halarto miki kenan tace a dama ina da shedani yace ai babu wani bil adama sai da zama yana da wani shedani da ke zuga shi tace har kai ya rasulullahi yace hanni sai ni Allah ya ce mai kenan nawa ya musulunta baya mun umarni da komai sai kyakkyawan aiki yace da kika ganni na fita yace mata da kika ganni na fita mala'ika Jibril ne ya zo waje na to ko ba zai shigo daki na ina kwance da matata ba sai ya tsaya daga waje ya kwalla min kira yace in fito da na fito ni kuma da zan fita sai naga kar in tashe ki daga bacci shi sa kika na fita a cikin nutsuwa saboda kan na motsa kiki tashi wato duk a cikin kauna ne yake mata wannan ita kuma sai ta canza fassara shi sa da abin da ke gani kafin ki fassara ki tambaya me yasa naga kaza da wala ki iya fassara wata fassara mummuna musamman idan shedan din ya halarto ko mun gane domin shedan duk sanda ya halarto ba zai maka umarni da kyakkyawan aiki ba yace shi yake ga na fita naje nayi wannan addu'a to an sake maimaita irin haka kuma wata rana da ta ganshi ya motsa din sai ta fito sai ta ganshi yana salla ne to a wannan lokacin ma cikin duhu ne bata san ma yana nan ba sai ta ci karo da shi da kanta take cewa anta fi wadin wa ana fi wadin akhar tace oh na shiga uku ashe abinda kake yi daban da abinda nake tunani ta koma ɗakin ta wannan da kisoshi da nake ba ku duka suna cikin littafin Bukhari da Muslim da makamantan su to ashe take yake ce mata ke yanzu kishi kike tace to me za hana in kishi ai dole iri na sai kishi akan irinka wannan riwaya tana cikin Sahih Muslim wata rana har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗakin Aisha sai aka kawo mishi kyautar abinci daga ɗakin wata mata a cikin riwayan al-Imam al-Baihaqi an ce Safiya ce amma riwaya dake cikin Muslim da Abu Dauda an ce matar Annabi ce Ummu Salama to ko ɗayan cikin su ko kuma ya zama abin ya maimaitu ya faru fiye da su daya sai su shiryo wani dan abinci haka na dan abin nan na marmari sai aka sako a kwano aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin Aisha to ana kaiwa za a mika mishi aka cewa gashi in ji wacce sai ta sa hannu ko ta kade abincin gaba daya ta zubar da shi duka fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan kwano ya tare kwano ya fada abinci ya zube sai yake ce ma wanda suka kawo abincin ku dauka ku ci shi ya hakura kenan yace fa inna ummakum qad gharat wannan mahaifiyata ku wato ummul mu'minina kishi ya kamata to ta fasa musu kwano kuma ta zubar da abinci da ka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kwanan su da kika fasa zaki biya za a dauki kwano a kabe dinki irin sha biya da ka sai aka zabo kwano a madadin wannan aka yi replacing abincin ma kuma haka yace mata fa'amun bi ta'amin qas'atun bi qas'a to akan wannan taitai wannan irin wato hukunci wanda yake nuni zuwa ga lalle tayi fushi shi ne sai malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da bayar da uzuri da kuma kauda kai da kuma yadda yake hulɗa da mata zama da mata lafiya da kuma adalcin sa yanzu ki kaddara wani namiji ne a yanzu a kawo mishi abinci daga ɗakin Asma'u misali sai a ce an kawo ɗakin Hafsa sai Hafsa ta sa hannu ta kade wannan abincin ko da ranar kwananta ne ba na ga ko namiji da zai iya irin wannan hakuri yayi miki mutunci iyaka mutunci shine kawai ya shu kai tashi ya fita amma wani yana mikiwa kai baki ji ya dalla miki mari ne sai kin ga wuta ya kuma fara maganganu da zage-zage ta inda yake shiga ba ta ne yake fita ba wani ma sai an ji labari a gidanku nan take zai kira waliyinki ko kanin babanki ko babaki ko limamin da ya daura auren ya gaya mishi wani ma a wannan zamanin sai ya sa a Facebook da kwanan da kika fasa da kuma sai ya sa sai ce ga abin da matata ta yi ko wani zai iya cewa ki tafi gidanku yayi fushi komai zai iya faruwa a irin wannan zamanin amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ba ta uzuri yake cewa tayi fushi ne kin ga iya bada uzuri kina na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma adalci duk da ita ya fi so amma kuma ke ta biya abin da ta lalata bai cuci waccan yace to ki hakuri ni ba zan iya bata mata rai ba duk da haka yace ta biya abin da ta bata na kwanan da ta bata na ƴan'uwarta sannan a cikin hadisin Bukhari ya ila yau Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya rawaito labarin irin yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka hada gayya dan yin kishi a kansa hasali ma sun raba gidan ne zuwa gida biyu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya rabu zuwa gida biyu kamar yadda Bukhari ya rawaito cewa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kungiyoyi guda biyu akwai kungiyar Aisha sai da akwai mata da yawa a gida irin kamar a ce family house ne da matan wa da matan kani da matan kanin kani da sauransu dole zaki ga kowa ma gida ba ko koda islamiya ne ko a majalisi ba a rasa wata gang din wance da gang din wance ba haka bane wadanda dabi'arsu da tunaninsu da shekarunsu ya iri daya sai kiga sun ware sun yi kungiyarsu hala su fara rigima ko kishi ko gaba da dayan bangaren al-arwahu junudun mujannada to a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai committee ko kungiya guda biyu akwai kungiyar Aisha ita Aisha ita ce kaman wato ita ce gang leader din su tana tafi kowa wayo a cikin su duk kuma sun girme ta a shekaru da Aisha da Hafsa da Safiya da Sauda wannan kungiyar su daya sai kungiyar kuma ita ce kungiyar Ummu Salama da Zainab da sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma daya kungiyar su kenan to sai aka zo rigima tayi rigima waɗannan mata sai suka ce su sun lura cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya musu adalci haka suka fada ba duba kiga irin abun nan nauyin magana cewa ba a musu adalci mai rashin adalci wai duk wanda zai kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta sai ya kintaci ranar kwanan Aisha sai ya kai mishi to su suna so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya sanar a cikin mutane cewa bai yadda a dinga kintacen sai ranar Aisha ba wanda yayi yake kyauta kawai yayi fi sabilillahi ba sai ya duba ranar da zai yi aka ce Ummu Salama ki gaya mishi wannan magana in ya zo ɗakin ki suka yi meeting suka gaya mata da ta zo ta gaya mishi sai da ce komai ba ta gama magana ta ce eh gaskiya saboda Allah matan gidan nan su lura cewa ba a yin adalci abinda ake yi bai dace ba ko ba gaskiya ba eh a dinga yin wa'azi a waje ba a aiki da shi a gida eh ka ji fadan malam kar ka aikata aikin shi
ina gwatar da irin yadda wai kuke yi ne ko to sai shiru bai ci mata komai ba ta gama bai ci mata komai ba da ta koma cikin ɗan kungiyar ta aka zo ana so a ji labari jiya kuka yi da shi tace wallahi na je na gama duk magana ta bai ci mun komai ba kamar kina waje aka ce in ya dawo ki kara gaya mishi da kwanan ta ya zagayo ta kara maimaita mishi irin wannan tadin manzo Allah sai Islam ya kalle ta murmushi bai ci mata komai ba saboda hakuri da ta kunshi har na uku har aka kifi uku bai ci mata komai har na uku ne tace mata ki daina mun wannan magana ya gaggaya mata mangango har ta ba shi hakuri sai ta tace musu to kun gani ni ba zan iya wannan fitina ba ina nema aure na ina nema sa matsala sai aka ce to yanzu ya za a yi sai to Fatima yarsa da yake kauna bari mu hada baki da ita ai ita mata sai abin da yake suka kira Fatima suka gaggaya mata kin ga abin da babanki yake yi baya kyautawa kaza 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 duk muna tare mata aure ne mu a gidan nan amma ga abin da yake ki ce maka ki gaya mushi mun san yana son ki duk abin da kika faɗa baya ki miki wannan sai ta ce to matan ka sai aiko ni akan cewa gashi abin da kake musu aka gaya mushi sai ce Fatima ta ce na'am baba yace kina san abin da nake so yace ita ce to ki so Aisha wannan matan ki rubu da su kawai sai aka samu Zainab bintu Jahsh wanda ita ma dama tana da baki kusan duk a cikin matan ita kai ke take iya rufe bakin Aisha idan suna musu suna ta tabbaki to ita ce ko take da abin da ta iya faɗa ha Aisha ta shu daga cikin zan je da kaina yanzu ta gaji da sakon ko sai ta kama hanya ta tafi ta same shi a ɗakin Aisha ranar kwana Aisha take cewa ina zaune kawai na jingina kaina a cinye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa idza zainabu dakhalat alaina bighairi idnin sai ga zainabu ta shigo babu izini babu sallama babu in shigo ko ta banka da musulmi ne ko ta shiga ta tsaya ko ta dango kwakwasa kenan ko misali sai lafiya tace na zo ne in ce maka idan Aisha nan ta riga ta mallake ka to mun ba za mu yadda ba ta fara shi ta magana ko danko ta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanci yana kallanta Aisha ta miƙe tace ke ki fita idan mun murfi kin mallake mana miji kin hana kowa sakat a gidan nan eh haka ake yi fi sabilillahi ana cewa ƴan malamai kaza 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 sai ta gaya mata maganganu tun Aisha tana shiru ita ma ta fara mayyammata shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune kawai yana murmushi bai ce musu ku ci kanku ba har sai da Aisha ta kure ta tas sannan yace lalle ke a gidan Abubakar ne bai hana su ba kisa malamai suka ce yana da kyau idan mata suna fada a gida to abbasu su dan fada su huce kar a zo kawai a gimtse su a dan bas su dan fadi in dai ba za su fadi magana ta magudanci ba saboda akwai abin da kin fara kin huce shikenan ko mun gane saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale su yace abbasu su fada abin da za su fada wataƙila su huce to shine Umar dan Khattab yake bada labari yake cewa lokacin da mata suka yi wannan jangon din a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sai yake cewa yace asa rabbukum in talaqakunna an yubdilakum azwajan khairan minkunna shine kuma Allah ya saukar da aya ya goyi bayan wannan ra'ayin na Umar dan Khattab radiyallahu anhu haka har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari yake cewa ko kuma ince Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce ai idan kina fushi da ni ina ganewa idan kuma muna zaman lafiya ina ganewa wato idan ya mace wani abu bata ji dadi ba sai ce fushi irin na dabi'a yace ina ganewa saboda zan ga ko rantsuwa zaki baki ambaton sunana idan ana zaman lafiya ta zo rantsuwa sai ta ce wa rabbi muhammad na rantsa da ubangijin mijina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ko tana fushi da shi sai ta ce wa rabbil ka'aba na rantsa da ubangijin ka'aba ba ta faɗi sunan shi ban tana fushi haka take sannan wata rana da Aisha da Hafsa sun taba hada baki kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce idan ya shigo wajen ki saboda in ya je gun Zainab ita tana da kyauta sai ta aje mishi zuma yana kuma son zuma in ya je ya sha sai suka ce to idan ya shigo wajen ki da Aisha da Hafsa in ya shigo wajen kowace a cikin mu dama kullun bayan la'asar yakan bi daki daki ya gaisa da su kafin ya tike yayin da zai kwana ce to duk wanda ya zo wajen ta da yayi magana kike bakin shi yana wari me ya faru ce wannan zuman da ya sha to zuman ta ci kashi ta ci abu mara kyau shi yasa da ta haifar da ruwan zuman sai ya zama yana wari shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya tsana a duniyar nan irin ajuwari a jikinsa
haka yake da yawan yin asuwaki yake sanya turare annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanya turare har ya dinga diga a gashin sa kamar yadda ruwa yake diga a gashin mutum idan yayi wanka turare haka yake diga har ya stainin masa rigar sa har ya mishi tabo a dabbar dabbare haka a jikin rigar sa saboda baya son wari me yasa saboda kullun yana ganawa da malaiku malaiku kuma ba su san jin wani abu mara dadi da su da yazo suka ce masa ai yana shigowa ɗakin Hafsa da ya mata magana sai tana kauda baki tana toshe hanci me ya faru tace wani wari nake jin kana magana yace ko sai amma ba abinda nayi fa tace me kace la yace zuma ce kawai na sha ɗakin zai tace shikenan wannan zuma da aka baka ai mara kyau ce an baka zuma mara kyau kai kuma da irin halinka duk abinda aka baka kawai ka kai baki yace to insha Allah ba zan ƙara shan wannan zuman ba yau ɗakin Aisha ma ta sake maimaita mishi wannan magana to shine Allah ya tauna musu asiri cewa wa iz asarra nabiyyu ila ba'di azwaji hadithan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'di yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sirranta wa ɗaya daga cikin matan shi ya gaya mata cewa bazan shaki san zuma ba a bisa riwaya dake cewa zuma ne kenan a wata riwaya kuma tarayya da yi da Mariya sai da ya gaya mata yace amma kake gaya ma kowa yana fita sai ta kira Aisha kuma ta gaya mata kinji abin da yace amma yace kan na fara to shine sai Allah ya bada labari cewa ai yana zuwa sai yace mata waye ce ki faɗi abin da na faɗa miki tace waye gaya maka yace ai an ce kin ce kaza ma kin ce kaza kin ce kaza arrafa ba'dahu sai ya gaya mata wani sashen abin da ta faɗa wa araba an ba'din sai ya bar sauran idan kika ji labarin an yi gulmaki kake zo ki faɗi duk abin da kika ji kake faɗi wanda zai iya faɗuwa sauran sai ki bari kake ba wanda ya gulma cikin damuwa ko har da kaza ma ta ji ko bata ji ba kin arrafa ba'dahu wa arda an bade ko mun gane so dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu yaji ya bar gidan ya fita daga cikin gidan ya bi zauna a masallaci sai da ya wata guda bai shiga gidan ba wata daya kwana 29 bai shiga masallaci bai shiga cikin gidan ba hankalin sa ya tashi suka yi ta kuka kowa ta je ta gaya wa babanta ta gaya wa danginta sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata daya cir bai shiga gidan ba shine sayyidina Umar dan Khattab ya zo yayi ma Hafsa fada yace dama tuntuna nake gaya miki cewa ki ba a hankali yanzu ga yinan ana tare da irin cewa annabi ya sake ku domin wata rana Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana zauna a gidansa sai yana lissafin kudi ya dawo daga kasuwa sai matar shi ta saka baki a lissafin sai ce waya saka bakinki a harkata ki daina shiga mun harka sai ta ce kai kuma waye da zaka ce kana magana ba za a maida magana ba ya daka mata tsawa sai ta mata mai mishi da tsawa yace ni ne mai gida ko ke in yi tsawa ki mayar tace to waye kai tace annabi sallallahu alaihi wasallama fa inna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallama la yuradzina ai annabi ba yana magana mata su mayan mishi ya fada wa inna ihdahunna la tahjiruhu yawma hatta al-ghad tace ke barin ga maka ma wata matan ma takan kwana ta wuni annabi na mata magana ba ta kula shi sai ta mishi burgudan baki kawai da gatsine da tsaki sai Umar ya girgiza kai hankalin shi ta shi ce to laqad khabat Hafsatu wa khasirat in kuma tsayata dake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa tana cikin wannan badakala to ta shiga uku ta lalace daga nan sai ya dauki kayan shi ya saka kayan shi na fita kuma sai ya sa babbar riga ya dauki takalmi ya saka hula sai ya tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya shiga dakin Hafsa ya kira ta yace da gaske ne wai ɗaya daga cikin ku sai ta annabi ya magana ta mayan mushi annabi yayi magana ta mayan mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mata magana ta kyamsawa wuni guda yace kware ko da gaske ne yace laqad khifti wa khasirti sai ku kin shiga ku kin lalace yace yanzu nan ke kin yadda ki fushi da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya shiga mishi fada ki halaka afata amani na an yadda zaballahu li gadabi rasuli fatahliki kin yadda Allah ya shiga mishi fada nake halaka yace to daga yau na hana ki kar ki saki annabi ya sake yin magana ki fa mayan mishi da mara dadi ko kuma ji labarin an ce kin kwana kin wuni ba kya magana da shi yace kakka kuma ki dame shi da bani bani la tastakthiri min su'ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kar ki dame shi da bani kaza abinda kin san bai da shi yace in ba ki da abu ni ki tambaye ni ni baban ki Umar ki tambaye ni wasalini ma badalaki sannan ya sake mata fada yace wala yughrannaki an kana jaratiki aw da aminki wa ahabba ila annabi sallallahu alaihi wasallam iridu aisha kar kuma ki damu cewa wannan makwabciyar taki annabi ya fusanta fiye da ki na sani ya fusan aisha to kada ki damu
karki damu ke dai ki kokari ki mishi biyayya da ta kamata ki samu darajar cewa ke ma uwar mu menene wannan fadan da ya mata ashe duk bata ji ba ta ci gaba da shiga wannan badakala har aka zo aka yi musu wannan to shine sai ya dawo yake ce mata bana ja kunnan ki ba ki ji ba tana ta kuka yace gashi ne yanzu gari ya waye ki ina fata mun gane wannan to wannan doguwar kissace da ta faru Umar yake bada labari yace to ai ni na ma ce ina ma da Allah ya canza mishi da ku gaba daya shine fa Allah subhanahu wataala bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakuri ya yafe musu ya dawo gidan kuma ki ji wani irin abin nan na mata samun wuri irin da diyama ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gidan sai Aisha take cewa ya rasulullah ka ce wata daya zaka yi kuma kwana 29 me ya kawo ka yau kuma sai murmushi kai ce inna masharu 29 ai da ma wata kwana 29 ne tana kirge da kwanakin 29 ne bata expecting din shi sai gobe kenan sai ya shigo to ai kwanakin ba su kare ba kinga mujarradin cewa tana kirgawa ya nuna cewa tana cikin damuwa amma da haka tana da karfi har da ta iya gangancin sai mishi wannan magana bata tsoro yace to shikenan na kara wata daya ma to shine da suka dawo sai annabi ya tara su yace Allah ya bani umarni yace in ba ku zaki wanda take son a zauna lafiya da ta a gidan nan ta daga hannu za ta yi hakuri da halin yau da gobe yau a samu gobe ba a samu ba domin Aisha ta ce muna ganin farin wata mu sake ganin farin wata mu sake ganin farin wata ba tare da an daura tukunya a gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaman wata uku kenan ko makamancin haka sai dai abin da ya samu dan dabino ragowar gurasa dan abin da aka musu kyauta ko makamancin haka amma dai a ce da ake a daura da safiya a daura da rana a daura da magariba yadda mu muke a gidajen mu to ba a yin haka a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wadda ta hakura da haka to ta hakura wadda kuma ba za ta iya hakura ba ta daga hannu ita ma a bata zabi ta tafi gida a saki ta dukkanin suka ce sun zabi su zauna lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan to wannan kissa da nake ta ga muku tana cikin sahih al-bukhari da wancan kuma littafin al-imam ibn majah inda ita ummu salama ta shiga ɗakin hafsa ba tare da sallama ba har take ce mishi hasbuka idza kalabat lakab natu abibakarin zurai ataha mu ya ishe mu irin abinda muke gani cewa ya gina abubakar ta juya maka hankali hankalinka ya juya kanta to wata rana haka nan kuma ida yau sauda ɗaya daga cikin matan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama ta kawo ziyara gidan Aisha to tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai annabi ya zauna tsakankanin su wannan na dama wannan na hagu sai Aisha ta kawo mata abinci ta ce bismillah sai ta ce bazan ci ba bismillah ta ce bazan ci ba ta ce ai ku wallahi sai kinci ko ki ci abincin nan ko kuma ɗebe shi in shafa miki shi a fuska da ta'akulinna haka ta ce da ta'akulinna aula unatikhanna wajhaki wallahi ko ki ci ko kuma in goga miki shi a fuska haka imamu an-nasa'i ya rawaito a cikin as-sunan al-kubra a ce matan mijinki ko kishiya ta zo ɗakin ki ko ta zo gidanki in gidanku daban ne ki kawo mata abinci da kici tana tsoron ko kin sa mata wani wani dan dabarun ku na mata ko ba yadda ke kuma ki fusata ki ce wallahi ko ta ci ko kuma ki danna fuskar ta a cikin kwanan abinci duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallon su wata rana Hafsa ita kuma a irin nata take cewa take suna fada da Safiya sai ta ce mata ƴar Yahudawa domin Safiya babanta sarkin Banul Mustalik ne ba Yahudi ne har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Hafsa ittaqillaha ya Hafsa Hafsa ki ji tsoron Allah ki ne fadan mugun magana saboda ana fada to haka ita ma Aisha take ce mishi wata rana malaka wal Safiya ni wallahi ban san abin da ka gani a jikin Safiyar nan ba saboda Safiya an ce mace ce gajeruwa ita kuma Aishar tana ganin tana tafi wacce tsawo tafi ta kyau wata kila tafi ta asali ba haka ake cewa ba a ce an rasa abin da ya gani a jikinta matar shi ta gida ko uwar gidan shi tafi ta komai tafi ta asali tafi ta kyau tafi ta hankali tafi ta amma kuma maza haka Allah ya yi su bai da haka iya da halin maza su ma shi ma wata kila bai ma san shi ma abin da ya gani din ba da ba a tike a tirke shi a ce sai ya fada ba zai bada ta amsa gamsasshiya ba ko mun gane to waɗannan hadisan suna nan da yawa kana cika ku da taɗi da yawa suna nan da yawa da yawa waɗannan duka misalai ne kawai daga gidan annabta daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun kalli waɗannan hadisan zamu iya tsuntsunta wasu ka'idoji ko wasu ababan lura waɗanda zamu amalanci wannan ɗabi'a kar ku manta tun farko mun faɗa cewa shi kishi din dabi'a ne to abinda da yake dabi'a baka iya raba mutun da shi yanzu babu yadda rayi mutun ya rayi a ce bai yin bacci ko bai yin cin abinci ko baya fushi ko bai ki bai so dole waɗannan dabi'u ne da sai an samu dan adam da su duk wanda ya waye gari misali baya yin bacci za a ce tafi gun likita a duba hala yana da wani rashin lafiya ko a ce wani wanda kullun dariya kawai yake baya fushi za a fara zaton mishi hauka ko a ce mutum kullun cikin fushi yake za a fara tunanin to anya wance ko dai an mata wani asiri ne na fushi dole sai in akwai fushi akwai farin ciki akwai fushi akwai yunwa akwai koshi akwai bacci akwai tashi duk wannan dabi'un dan adam baka iya raba shi da su sai dai a san yadda za a yi manajin din su yadda zai ci moriyar su baka dabi'ar kishi ba a raba ya mace musamman da ita sai dai a san ya za a yi a gudanar da ita yadda ya kamata da gaskiya abin da mu lura da waɗannan shine na farko cewa kamar yadda na ambata a baya cewa dabi'ar kishi ta tabbata hatta ga manyan mata wato darajar ya mace ta fuskar shekaru ko ilimi ko asalinta ko darajar mijinta ko darajar ta agun mijinta ko duk wani abu take takama da shi wannan bai sa ta rabu da wannan dabi'ar wato ba ta girma ta wuce wannan dabi'ar inga ai maza suna iya girman wata dabi'a inda akwai namijin da zai girmama misali zai girmama zuwa taɗi gun budurwa ko yana so ya aure shekarunsa da matsayinsa sun wuce a ganshi ya je taɗi a kofar gidansa budurwa ba haka bane sai dai ya aika wani masakataren shi ko masinjan sa ko kuma kawai ayi haka nan ba tare da an yi irin an fahimci juna ba da ake cewa dan da kika ya dawo kanki zaki aure wani babban mutum kina karamar shekaru zaki aure wani babban mutum sa an babanki ko abokin babanki ba zaki samu irin wannan kwalisan da ake saurayi da budurwa ba zaki same ta ba tunda shekarun shi sun wuce yayi wannan abin girma su ko iyayen mu mata ba sa wannan girman maki shi ina jin za ku yi dadi akan wannan tunanin ko to haka nan kuma tunda fitra ce dabi'a ce to ba a kyamata sai zama dalilin kyamata in muka lura a cikin dukkan hadisan babu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fushi da wata saboda mujarradin kishin akwai inda Aisha din har sai da ya tunkuɗe ta sanda ya fita din nan ya je dawo amma ya tunkuɗe ta ne saboda ya bugi kirjinta ya fita mata da shedanin da ya dame ta din ba wai dan tayi kishin ba duk kishin da suke yi yana ba su uzuri akan cewa dabi'a ce babu yadda aka iya da su sannan mun ji cewa shedan ne yake zigawa الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة الشيطان ne da tazgaki yana nuna miki cewa in kika hakura an cuce ki ya kamata ki maki nuna cewa ki ma isasshiya ce ya kamata ki kai duka ya kamata ki yi abin da za a daina raina ki shiɗan ne da tazgaki to ne kike zaka sai ki a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko in kina tsaye ne sai ki samu wuri ki zauna ko ki tashi ki bar wajen ko ki tuno wata falala da Allah ya miki wanda bai mata ba ki tuno wani abu da Allah ya miki fa ma atani Allahu khairum mimma ataku ki tuna abin da Allah ya miki na falala karki biye ma a abokiyar husumaki yana da kyau a gane cewa duk da wannan abin an ce dabi'a ne amma idan kika je garin dabi'a kishi kika yi mota barna kika halaka ta ku kika ji mata rauni ko kika shiga kika fasawa tibinta sabari ya kika fasa mata TV ko mai suna wurin da ake aje turare show glass ko kika je kika kai mu show glass nan tabar ya kawai kika rusa shi to duk waɗannan sai kin biya a bisa dokar shari'a in kika kashe wata saboda tana son mijinki ko kika kashe danta ko dan mijinki ba ke kika haifa ba ko kika rusa mata daki ko kika fasa mata mota to an biyo ki bashi sai kin biya saboda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce din nan wato a biya kwanan da Aisha ta fasa haka malami suka ce lalle sai an biya maza wajibi ne a kansu su yi hakuri da kishin mata su kau da kai matakar ba ya wuce dabi'a ba jiba wancan da muka ji cewa Ummu Salama har sau uku duk inda kwananta ya zagayo za ta faɗa mishi maganganu ta tsare shi ta tirke shi amma duk da haka bai kula ta ba yana ta kau da kai jibirin abinda Aisha ta yi mishi ya kau da kai jibirin da wacce ta yi mishi ta kau da kai sannan kuma yana da kyau maza su gane kauna yake kawo wannan kishin matar da ba ta kaunar mijinta ba ta kishi akan shi za ta ki damuwa ne idan a ce wata wadda Allah ya jarabta da auren wanda ba ta so ko ya tashi auren wata ko ya auro wata za ki ga ita ba ta damu ba saboda ba shi ne damuwarta ba
daka fahimta cewa kauna ke sa ta yi kishin ya isa sa ai mata uzuri a bata uzuri cewa eh abinda take yi ya zame mata dole ne bai da tafiya sannan kuma yana da kyau duk abinda zaki ya zama kin yi shi tsaka tsaki wato babu zakewa babu gazawa idan kin ciza ki hura inda zaki hakura ki kauda kai ki datta ku da yafi amma yana da wahala eh wala in sabartum lahu khairul lisabirin ko da zaki hakuri yafi alkhairi ga masu hakuri amma kin ga sai aka ce lisabirin ba ce lilmu'minin ba ashe ba dukkanin mu'mini ne suke da hakuri ba kenan ana yi samun mutum mu'mini amma bai da hakuri ana yi samun mace musulma amma ba ta da hakuri to za ta rasa falala hakurin amma ba ta rasa imanin ta ba to idan ba ta samu wannan falalar ba sai ai hakuri da abin da take gudana akan shi na rashin hakuri kuma sai a guji bacin ranta kar a taimakawa shedanin ta akan ta duk abin da miji ya san in yayi za ta shiga cikin kunci to sai dai nayi abin da zai sa ta cikin damuwa dan wata haka ma sai ta je sai jinin ta ya hau a banza a je a gwada a ce jinin ta ya cilla ai ta bata kwayoyi ta kasa bacci da ke kuma a matsayin ki na sayyida uwar gida akwai abin da ya kamata ki kiyaye ki zama mai kauda kai ki ji kamar baki ji ba irin abin da misali yanzu mata suka shahara da yin shi na tajassus da yake asiri idan duba wayan miji ya fita sallah asuba ko ya shiga wanka ko wane ne kina neman kiga me ya rubuta me aka rubuta mishi waye kira shi waye kira wannan zaki za kan ki fituna ne bai da amfani haka domin irin wannan bincike da ma shari'a ta hana bincike akan abin da bai dame ka ba sannan kuma duk abin da zaki gani in baki gani ba oho baki san ana yi ba amma daga ran da kika gani kin hana kanki zaman lafiya kenan to dan me zaki zaki gano kanki abin da kin san cewa damun ki zai babu bukatar ki je ki ga abinda daga baya zai dame ki haka bibiya kun ga Aisha din ta bibiyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta zo ta ga da kanta take cewa ashe abinda kake yi daban da abinda nake tunani da haka bibiya bai da amfani sannan kuma wata magana mai muhimmanci ƴaƴan uwa masu albarka iyayen mu kusan wannan saboda mijin ki zai auri mace ta biyu ko yana son wata mata wannan bai nufin ya fata san ki ku kalli matsayin Aisha din nan Annabi sallallahu alaihi wasallam mun faɗa cewa an tambaye shi wa kafi so yake Aisha amma kuma wannan bai hana shi ya aure wata akan ta ba kuma bai fasa san ta yadda yake san ta ba don ki gane wannan dabi'a ce da Allah ya yi maza akai asali game da maza shine su aure mata fiye da dai shine asali domin Allah ya fara ambaton tankihu ma tsabalakum minan nisa'i sai fara da ambaton masna ya fara da ambaton bibiyu uku hurhudu sannan ya ambaci daya ku kalli a qadiyar Fatima radiyallahu anha Fatima nana Fatima Allah ya kara mata yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare ta ya hana ai mata kishiya saboda ba za ta iya zama da kishiya ba tana da damuwa sosai kuma yana kaunarta kwarai da gaske kuma duk wanda ya cutar da ita kamar ya cutar da shi ne dan haka ya hana Aliyu ya aure dan haka Aliyu radiyallahu anhu bai yi Fatima aure ba tsawon rayuwarsa da suka yi amma kuma bayan taro su ɗan uwa masu albarka ko kusan cewa sai da ya aure su tara ya yi aure ya tara mata hudu wata ta mutu ya ƙara cikewa wata su bata ya sake ta ya ƙara cikewa da aka lissafa sai da ya mata tara to yanzu mukaddara misali ke ce yanzu kike rayuwa da mijinki daga ke ce shi kika hana shi sakat kika hana shi yin aure idan Allah ya akwai rabon shi ne ya auri wasu mata kuma su haihu tare ko su zo na zama aure tare da shi in dai Allah ya rabon shi ne Allah zai iya kawo miki sanadiyar mutuwa ma sai ki fadi ki mutu shi kuma ya ta gwangwajewa shi ba dole ma sai ya turo ki bayan miki adda ba kuma ƴaƴan kin nan waɗannan matan su za su rike su kuma mu ji tsoron Allah ya uwa masu albarka yanzu kowa tana son ƴatta ko kanwata ta samu miji kuma ko da miji ne da wata mata ba ki da mai yake ta aure shi ba a lokacin kuma sai a ce ai ya halasta gare shi ai daidai ne wallahi ai ya halasta gare shi ai sunna ne amma ran da kuma mijin yake yake son wata to ranan kuma shi munafiki ne kun ga babu adalci ki tuna ke ma san da zaki kai yarki ko kanwarki gidan gujin wata da kuke cewa ko ita ma wannan watan tana da ƴan uwa tana da uwa tana da kanne da yayi kuma inda za su haɗu hana auren nan yayi ko kuma ko da yayi su hana shi yin dadi zaki ji dadi ba zaki ji dadi ba to irin yanda kuke cewa ciwon ƴa mace na ƴa mace ne wannan magana kuna faɗan ta ne ko da son zuciya son zuciya ne kasa kuke faɗan ta da ya kamata a ko ina ai aiki da ita kuma waƙiyin rayuwa ya tabbatar da cewa ba zai yiwu a ce kowanne miji mace dai zai aura ba zai yiwu ba saboda yawaitan mata da ma annabi ya ce karshen duniya za a waye gari mata za su yi yawa har ya zama namiji daya yana kula da mata 50 yana da mata 3 yana da ƴaƴa 8 yana da marayu 6 ga baban shi ga matar baban shi duk waɗannan an mutu an bar mai su ga dangi ga ƴan uwa ga kanni ga yayi duka shi kadai ba haka yanzu maza suke rayuwa ba duk inda kika waye ga yanzu haka zaki ga maza suke rayuwa irin wannan yanayi ya ci da ƴaƴan shi ya ci da matar shi ya ci da baban shi ya ci da kannan shi duka to kuma duk waɗannan da za su samu mazan aure shi ba da bai samu sassauci ba to dan haka ku daina kyamar abinda Allah ya halatta ku daina babu kyau shiga hurumin Allah Allah ya halice ku da dabi'ar ku yi dabi'ar ku amma karki abinda zai nemi ya shiga cikin haƙƙin Allah saboda wata wadda inda an juya abin ke ma ya zama kece yarki ko kanwa kike da bukatar tayi aure kuma wanda kike so yana da mata zaki ga cewa za ku yi ruwa ku yi tsaki ku ruwa ku makarbiya sai an yi auren to me yasa idan ku ne za a yi wa ba za ku sallama wa abinda Allah ya ce ba da haka sai an yi abin daidai wa daida kada a yi abin da zai je ya abin nan sannan kamar yadda fara fade kada wannan ya sake ce ai shikenan yanzu baban su Ammar baya suna har yanzu akwai son amma Allah ya zuciye shi da fadin da za ta iya son fiye da mace daya ne sai da shi kokari ki maintainin matsayin ki a zuciyarsa kuma ya zaki maintainin matsayin ki a zuciyarsa shine ci gaba da girmama shi da mutunta shi da kauda kai a kurakuransa da gazawarsa wannan zai sa ya ci gaba da ganin mutuncin ki wani daga baya ma ko sai kiga ya zama guilty ya shiga damuwa yana tsammanin zaki shigo zaki kawo fitina da matsala sai ga kinna da taku sai kiga jikin shi yayi sanyi sai jikin shi sanyi ya fara burin kunya ba haka muke yi ba to sannan a cikin hadisin al-Imamu Abu Dawud da Nasa'i da Hakim ya fitar da shi da Ibn Hibbana daga Jabir dan Atik Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle a cikin kishi akwai abin da Allah yake so akwai abin da Allah baya so kishin da Allah yake so ayi shine al-ghayratu fi riba idan kina da kokonto kina da hujja akan ana yin wata badala ana yin wani mummuna abu kamar kina da hujja akan mijinki na yin wani abu da ya kama da fasikanci ko rashin gaskiya to a irin nan kina da hujja ki nuna fushinki amma akan abin da ba haka ba akan aure ko akan kamala to babu wannan hujja sannan yana da kyau ya zama musamman ga maza idan mutum yayi makara ko yayi wani abin da yake bukatar fasara sai ya fassara me yake dalili kamar yadda Aisha dinna Annabi fassara mata cewa ai abokina ne mala'ika yazo kuma kin san ba zai shigo ba shi ya kira ni kuma na fita ne cikin san dadin kanta shi ke daga bacci sai dan kai dare kada ka ce kuma na koshi bana jin yunwa ga abinci kuma ya kamata ka explain a ina ka dade kuma me yasa baka jin yunwa kada kai ka ce Allah ni rabu da ni bacci nake ji to in mutun yayi haka zai ƙara kunna wuta fitina ne kuma irin nan wajibi ne mutun ya zama ya faɗi gaskiya yadda manzo Allah sai kuma ya faɗa mata gaskiya karara bai mata wani inda ko ƙarya ba ko da a ce ya gamu da wata ne sai ce wallahi wata ce wata na gamu da ita baiwa Allah ina ga za ku yi daidai ita wallahi ni wallahi saboda ma kama da tayi da kini ina kaunarta wallahi duk halin ku iri daya ne mace mai hankali almar'atul aqila kamar yadda malamai suka ce cewa yana da kyau ta zama kada ta wuce makadi da rawa wajen bayyana kishinta ta zama tana yin shi sadda kamar yadda Aisha take saboda Aisha ta kasance mace ce mai hankali da hangin nesa kin ga da tayi kishin ta ga ba zai kai ta ba sai ta koma kawai tambaya akan hadisi da yace mata karja aki shaytanu sai ta ce a dama ina da shedan da ka je makabartan don Allah wata addu'a kai musu sai ta koma neman karatu ta manta da wancan labarin to yanzu mukin iya switching zuwa wani abu wanda zai nuna cewa ba damuwa bane kawai kice ha baban Samira wallahi ni wasa ma nake maka ki mai da abin kawai da amanta da magana
ko mun gane kar ki wuce da garan kin ga cewa zai fushi ko zai reacting irin naki to sai ki juya dan mutun da ya baya fada sai an samu fushi daga bangare biyu daga cikin wasiyoyi da magabata suka kasance suna yi ma ƴaƴansu in za su kai su gidan miji kamar yadda aka ruwaito a cikin littafin Ulul Akhbar na Ibn al-Athir na ya ruwaito labari daga wasu daga cikin magabata yana ce mu ash da zai mata aure iyaki wal ghaira fa innaha miftahu talaq yace a hirdinki ina raba ki da kishi mara ma'ana shine dan mabudin saki mata nawa ne a wannan zamanin da muke rayuwa ina jin kowa ta ibada misali wanda akan irin wannan kishin tai asaran mijin gabaki daya ne kwanta lallaba wacce din ta shigo a hadu a taimaki juna a rufa juna asiri sai ta je ce ta yin abu hayya wuce na hankali har shi kuma ya riga ya gamsu sai ya auri wacce din a ƙarshe haka a sake ta ko a kore ta ko a wulakanta ta kuma wacce din ta zo ta zauna da mijin kun ga kin wa kanki biyu babu kenan ta kwace mijin kuma ta kwace hala ƴaƴanki ma mijin ya sallame ki kuma ya bata ƴaƴanki yanzu in ta rike su da kyau da amana sai su zama sun fi kaunata fiye da ki ka samu ladan su kuma nan gaba in sun girma za su yi aure sai wanda take so su aura za su aura ba sai wanda kike so ba kai wani ma in za su zo su gaishe ki sai sun nemi izinin ta ko ba ku taba gani da haka ba mace ta gudu ta bar gidan mijinta saboda kishi ta ki zama a auro wata a saka ta a gidan a bar mata ƴaƴanki ƴaƴan kuma ta rike su bayan shekara 20 ki dawo kina roƙonta don Allah ki turo mini wani ina so ne magana da shi shi kuma yanzu ita sani a matsayin uwa kai dai kawai uwar shi ce biologically kin dai haife shi amma uwa ta mishi tarbiya waccan ce kuma din da ya kai ki wannan shine rashin hakuri da rashin sanin ya kamata mun ji kuma yadda Umar shi ma ya je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma Hafsa wannan wa'azin da ya mata daga cikin wa'azin ya ce mata karki damu saboda an fi son wanci kun ji gaje gidan ƴarki take gidan miji wa'azin da zaki mata kenan sai na mata cewa kar ta damu ita dai ta rike zaman aurenta karki ce duk abin da za a yi ki tabbatar ke ce ƴar muwa a gidan nan bari za mu san shirin da zamu wallahi bai isa ba bai isa ba yaushe ma ka haife shi yaushe ma ya samu arzikin kaza 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 karki zuga ta abin da za ku je ku kwana ciki sannan yana da kyau mu san cewa musamman ga maza akwai buƙatar ya zama namiji da al-qudratun nafsiyya ala dabtin nafs wato idan mutum zai aure fiye da daya ba yana buƙatar kawai financial stability bane a ce yana da wadata arziki yana da wurin da zai saka su yana da wadata kadai ba wannan ba har ya kamata a ce yana da ƙarfin kwakwalwa da ƙarfin hankali da dattakun da zai iya managing din mace fiye da daya in ba haka ba ya kamata ya hakura da daya ne dan wani za a zo gidan shi a yi ta rikiciyar sai da zai sulhunta sai dai fita ba su waje ko kuma shi ma ya zauna ya ta kuka dan sai wanda kawai sai dai zauna ya fashe da kuka ya ce wallahi sai da baba ta tace min kan ne auren nan naki baki ne ya kama ni si ta fitina har ɗaya ta fita ta dauko wa ɗaya ɗan sanda yana zaune da kin ga wannan ai ya zama abin nan ya zama fitina wannan sannan a ƙarshe ƴan uwa masu albarka daga cikin abin da zaki wanda za su rage miki zafin kishi ki saki iya managing din kishin ki akwai addu'a ki dinga gaya wa Allah Ummu Salama da muka ambata kyakkyawar mace ce cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya aika Hatim ibn Abi Balta ya ce yana son ta kamar da yake cikin Sahih al-Bukhari Sahih Muslim amin sai ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin uzurin ta ba ta ce ni mace ce mai zafin kishi zaka gaskiya ba na jin zan iya zama da kishi kai kuma kana da mata sai ce kake da mu zan miki addu'a Allah zai rage miki wannan zafin kishin kuma sai da aka waye gari har tana kyautan kwanan ta ma Aisha in aka kawo wani abu aka bata sai ta raba ta kara ma Aisha rabin saboda Allah ya cire mata wannan zafin kishin malamai suka ce daga cikin addu'ar da ake yi wanda ke da tasiri wajen rage zafin kishi ki dinga karanta fadin Allah wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil imani wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wannan ghillan lil ladzina amanu din Allah karka sa kyashi a cikin zuciyarmu game da mu'minai kina kyashin wata mu'mina ta zama matar mai gidanki to Allah zai rage miki wannan mummunan kishin ya zama kishin naki ya tsaya iya dabi'a ne ta bangaren maza wajibi ne namiji ya zama da kishi akan iyalan shi kishi ta hanyar tsara mutuncin su
tabbatar cewa sun rayu cikin tarbiya, sun fita cikin natsuwa, sun ji inda ya kamata su je, ba su saki jiki da ajalibu ba. Sahabbai sun kasance suna da kishi mai tsanani. Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu ya kasance yana da zafin kishi. Matar shi ta taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta fita bayan gari za ta yanko ma dokin shi ciyawa. Annabi ya ce ki zo mu rage miki hanya, mu baki abun hawa daya a cikin ababen hawa, tace ba za ta hawo ba. Tace saboda na tana kishin Az-Zubair mujina. Sai ta gaya mishi, sai ce ai ba zan kishi da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari wanda ya rawaito daga Jabir da Abu Huraira, annabi yayi mafarki ya je ya shiga aljanna, ya ga wani bene ya tambaya, aka ci mishi wannan gidan Umar dan Khattab ne radiyallahu anhu. Sai ga wata mata daga cikin Hurul Ain tana alula a kofar gidan, sai maza ya wuce, sai Umar da yawa Umar labari, sai Umar ya ce me yasa ka wuce? Ce saboda na san zafin kishin ka, ban so in ga matarka ta aljanna. Sai Umar ya fara kuka yana cewa alayka azaru ya rasulullah, haba manzon Allah, yanzu kai zan wa kishi a sanadiyar ka fa na samu aljanna. Sadu dan Ubada aka ce saboda zafin kishin sa bai taba auren mace ba zawara ba, kuma ya auri mace budurwa ya sake ta, ba wanda ya sai aure ta, kan aure ta sai ya kashe ka saboda zafin kishi. Akwai da aka bazawar shi sai dai ta shawo a gari, ba auren bazawar shi saboda zafin kishi. Akwai wani mutum mai suna Abu Muslim Al-Khurasani, wani babban jarumi ne, idan ya auri mace, kuna jin wannan, idan aka kawo ta gidan aka shiga ba ta sake fita daga nan sai magabarta, saboda kawai ne ya ganta. Kuma raƙumin da aka kawo ta a kai, siddin raƙumin nan take za a fura siddin a ƙona shi, raƙumin kuma a yanka shi a cinye. Yace kada wani namiji ya zauna a kan raƙumin da ta zauna. Kamar a ce yanzu motar da aka kawo ki amarya, sai kawai a banka mata wuta a kunanta, ko a kai ma ƴan jari bola kawai su tishi ɗinta, a kai ta nan mai sunan kasuwacin fanteka, a kai ta fanteka kawai a kata-kata da ita, sai da ita tishi, saboda kada wani namiji ya zauna a sabin da ke a kan kujeran da amarya ta zauna, saboda zafin kishi. To haka mutanen da suke. Kuma ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar Imam Ahmad ya rubuto da An-Nasa'i, annabi yake cewa mutane guda uku ranar alkiyama Allah ba zai kalle su ba. Yar safa daga cikin su akwai al'aqu li walidai, wanda ke saba wa iyaye, wal mar'atu mutarajjila, da mace mai yin shigan maza, mai sa kayan maza, da dabi'a irin maza, da zama a cikin maza, wanda ba ta da kamun kai. Sai annabi kuma ya ce wadda yu, da kuma namiji mara kishi, wanda bai damu matar shi ga tana magana da kowa, tana hulɗa da kowa, ta shiga nan ta fita cin, ta shiga kasuwa, ta shiga ko ina ba ruwan shi, ce a ta me ai ni na yadda da ita, we are sublime, ai ba komai. Irin wannan ƴan bokun namu na yanzu, ko ta gaisa da maza yana gani, ta yi wannan kiss a kumatu yana gani. Saboda kunan kuna a Kaduna ne garin musulmai, shi yasa an kuka je kudancin Najeriya ko ga abin da yake hankalin ku zai tashi. Mu da muka dan yawo a kasashen nan muka gani, a sai ka ji tsoro yadda yake. In kaga ji misali yankin Inyamurai din nan, Cross River, Port Harcourt, Edo, makamantan su, kiga irin abinda mutane suke na rashin kishi, kuma wasu su ma musulmai ne, hankalinka zai tashi. To wanda da yake haka da youth ne, waɗannan kun ga wani ya nuni zuwa ga mummunan sakamako da ke jiran da youth, shine Allah ba ma zai kalle shi ba. Kana cika ku da surutu da yawa ƴan uwa masu albarka, ina ganin wa'azin nan ya isa ka ko? Gaskiya ya isa ka, yanzu za ku ji dare yayi. To a ƙarshe abin da nake so in ce shine, farko ina addu'a cewa Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a wannan aure da aka kulla, Allah ya sa alkhairi aka kulla. Ina cewa barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainakuma fi khairi. Sauran ƴaƴanmu da kannanmu waɗanda suke ba su da mazajen aure, ƴan mata ne ko zawarawa, muna addu'a Allah Ubangiji ya fito musu da mazaje na gari. Allah ya sanya albarka a cikin auratayyarmu. Waɗanda kuma suke cikin halin auren, muna addu'a Allah ya ba su zaman lafiya da iyalansu da mazajensu. Fitintunin da suke taso a ƙasashenmu, ya Allah ka yaye mana su. Fitintunin rashin zaman lafiya, kuncin rayuwa, talauci, sace-sace, zalunci da tsoro, Allah muna roƙonka Allah ka yaye mana su. Ya Allah muna roƙonka Allah ka yaye mana su. Wannan jarabawa da kai mana Allah saboda zunubanmu da karkacewarmu, Allah ka dawo da mu kan hanya. Shugabanninmu Allah ka taimake su dinga yi mana abin da ya dace na alkhairi. Mu kuma biya Allah ka taimake mu akan musu biyayya ta gari.
ina godiya ta musamman ga jami'an wannan makaranta wadanda suka bani dama don na zo na haɗu da wannan fuskoki masu albarka, musamman dan uwa Malam Usman wanda yake cewa Albani ko in fada in ce limamin cikin gida, da sauran malamai da ƴan uwa galibin su ba san sunan su ba, da musamman hakimin wannan yanki na Kurmin Mashi, da uwar gidan shi Hajiya wadda a gidanta ba na sauka na ci abinci, Allah ya saka musu alkhairi ga baki da kuma da kuka zo kuka saurara, da wanda suka saurara kai tsaye, da wanda su saurare mu daga baya, muna fata Allah subhanahu wataala ya sa abinda muka faɗa wanda yake daidai, Allah ya ba mu ikon rikewa da aiki da shi. Abinda ya zama kurakurai ko gazawa ko karancin ilimi ko rashin sani, ya Allah ka gafarta mana. Allah wanda ka ga a cikin hikimarka da ikonka zaka ba mu dama mu riska don mu gyara, Allah ka ba mu dama mu riska mu gyara. A ƙarshe ina ba da uzuri cewa za ku ji abin hatsin bara kawai, ɗan maganganu ne haka da labarai, ba wai wani karatu ne mai zurfi ba, saboda yanayin abin ne, ni ba malami ne masani ba, ɗan makaranta ne mai koya, amma saboda zumunci da ke tsakaninmu da waɗannan malamai naku, na ga ya dace kamar da suka nema cincin suke ta nema, na ga ya dace lallai in cika wannan alƙawari, zo don na muku wannan muhadara, da fatan Allah ya samu amfana da ita. A ƙarshe ina so ne amfani da wannan dama na ce muku, da izininsu, muna tafiyar da harkoki da dama na yaɗa da'awa musamman ga 'yan uwa mata, musamman ta fuskar hanyoyin sadarwa wadda take ga za ta iya ko ta saba ko tana yi, za mu iya ba ta dama don shiga wannan kafafe domin yaɗa, domin samun karatuttuka da muke yaɗawa, da kuma amsa tambayoyi waɗanda muke musamman 'yan uwa mata galibi, saboda inda kuke watakila akwai buƙatu haka ko nesa da haka, galibi mukan yaɗa karatuttuka ne na malaman sunna da kuma wa'azozinsu a musamman kafafen sadarwa irin na Facebook ko WhatsApp ko Telegram ko makamantansu, wanda suke so za su iya magana da shi Malam Usman don a sa su a cikin wannan kafa don su dinga samun irin waɗannan alherai da muke yaɗawa, za su rage miki asarar da take gabanza, ya zama abubuwa na alkhairi kike samu ta hanyar. Ina ganin ya kamata in saurara anan, domin kamar da Larabawa suke cewa khairul kalami ma qalla wa dalla, mafi alkhairin zance shine wanda ya zama kadan kuma ya zama ya da amfani, in aka yi zance har ya tsayi sai a manta farkon shi, bayan kuma ba zai yi amfani ba. Ina faɗa wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.